Sashen Hausa na muryar Amurka kake magana akan mitoci 16, 21, 25. Da masu sauraron mu a jamhuriyar Niger kuma za su iya kama mu kai tsaye a tashoshin gidajen rediyon amfani da Sarauniya da Fara'a da Nomad FM da Dalol FM. Da tashar mu ta VOA Africa kan mita 102.5 zangon FM a birnin Yamai, sai kuma Alpha Radio kuma su a kasar Ghana. Za kuma iya kama mu ta hanyar sadarwar internet a kowa da yaushe ake bukata a voahausa.com ko sashen.com. Assalamu alaikum, alaikum barkamu da wannan lokaci. Yau Juma'a 29 ga watan Satumba shekarar 2017. Ibrahim Jarmai ne daga nan birnin Washington DC tare da Nazir Ahmad Hausawa da sauran abokan aiki ke fadin cikin sake dawo muku da wani sabon shirin a daidai wannan lokaci. A cikin shirin namu za ku ji cewa gwamnatin jihar Kaduna ta bayyana cewa dalilan samun izinin kama matasan arewacin Najeriya da suka ba ƴan kabilar Igbo wa'adin su bar arewacin kasar shine domin kokarin tabbatar da doka. Duk da cewa kuwa matasan sun janye wa'adin tun daga baya. Haka kuma muna dauke da labaran wasanni daga kasar Kamaru. Kada a manta, za mu bude layin wayar mu domin ku kira ku bayyana ra'ayi. Lambar da za a kira kuma ita ce 202-205-6555, sai a kara da alamar tara wato plus, sannan a sade sannan a jero lambobin. Amma kafin nan ga labaran duniya.
Masauraro assalamu alaikum. Jami'an gwamnati sun ce kimanin mutane 30 ne aka kashe a yau Juma'a yayin da mayakan Al-Shabab suka yi wa barikin soji da rarmikiya. Tsagiran Al-Shabab sun kai harin kan wani barikin soji dake garin Bariri, kilomita 47 kudu maso yammacin Mogadishu, da motoci biyu na ƴan kunar bakin wake waɗanda mayakan su suka mara wa baya da manyan bindigogi da kurneti da kuma rokoki da ƙananan makamai. Da yake magana a gidan rediyon gwamnatin Somalia, General Shego Ahmad, komanda mai kula da barikin sojin, ya ce sojoji 12 da kuma ƴan tsagerun guda 18 ne aka kashe a yayin da bangarorin biyu suka yi musayar wuta. A halin da ake ciki kuma jami'ai a Afghanistan sun ce dan kunar bakin wake ya kai hari a masallacin ƴan Shi'a a babban birnin kasar, wanda ya kashe akalla mutane 6 da kuma raunata wasu 27.
Kamar ta girke dubban dakarinta a yankunan arewa maso yamma da kuma maso kudu maso yammacin sassan kasar, masu magana da harshen turancin Sarauniya domin dakatar da shirye-shiryen da ƴan aware ke yi na kaddamar da ƴancin kai a ranar 1 ga watan Oktoba, wato ranar Lahadin nan mai zuwa kenan. Kafin wannan ranar, matasa sun yi watsi da kiran da ƴan siyasa da kuma shugabannin al'umma suka yi na zaman lafiya. Matasan sun kai harahari kan gine-ginen gwamnati da kuma sojoji da kuma kada tutar da suka ce ta sabuwar kasar ce. Kimanin mutane 700 akasarin su matasa ne suka rika ihu suna kai hari kan gine-ginen gwamnati da ofisoshin ƴan sanda a garin Ekok dake kan iyakar kasar. Matasan sun yi kokarin tsallakawa cikin Najeriya ta jihar Enugu domin sanarwa da jama'a cewar an kafa sabuwar kasa, amma jami'an shige da ficen Najeriya suka hana su shiga. Ƴan awaren sun yi alƙawarin tabbatar da ƴancin kansu ne a ranar 1 ga watan Oktoba, kuma sun ayyana wani mai suna Julius Ayub Tabe wanda ke gudun hijira a yanzu a matsayin shugabansu.
Iraki ta fara aiwatar da umarnin hana zirga-zirgar jiragen sama tsakanin sassan kasar da ma'uwa duniya da yankin Kurdawa, bayan da yankin ya gudanar da ƙuri'ar raba gardama da nufin ayyana ƴancin cin gashin kai da hana jirgin ƙarshe daga ƙasa da ƙasa zuwa da tashi daga yankin na Kurdawa yau Juma'a. Ɗaruruwan masu zanga-zangane suka hallara ɗauke da balambalan da bayanai da suke cewa a nuna jin ƙai da tausayawa da kuma ƙauna yayin da suke tsaye a wajen tashar jirgin sama. Masu zanga-zangar sun bayyana fatar Bagadaza ta sassauta ƙudurin ta na hana zirga-zirgar jiragen sama a yankin na Kurdawa. Gwamnatin ƙasar Iraki ta kira ƙuri'ar raba gardamar haramtacciya, kuma ta yi alwashin tilastawa yankin na Kurdawa da ci gaba da kasancewa ɓangaren ƙasar. A martaninta, shugabannin yankin Kurdawan sun ɗauki matakin bijirewa, suna kiran da a gudanar da shawarwari da yadda yankin zai kasance mai zaman cin gashin kansa ne. Labaran duniya kuke sauraro daga sashen Hausa na muryar Amurka daga nan birnin Washington DC.
Ma'aikatar harkokin wajen Amurka ta ba da sanarwar janye dukkan ma'aikatan diplomasiyarta waɗanda ayyukansu ba wajibi ba ne daga ƙasar Cuba a zaman martanin hari kan jami'anta da ya jibanci lafiyarsu. Sakatar harkokin wajen Amurka Rex Tillerson, wanda yake kan hanyarsa zuwa China, shine ya bada wannan sanarwar cewa Amurka za ta kyale ma'aikata kalilan ne a ofishin jakadancin har sai Cuba ta bada tabbacin kare lafiyarsu. Cuba ta ce Amurka ta ɗauki wannan shawara a gaggauce, kuma hakan zai shafi hulɗa tsakanin kasashen biyu.
To daga ƙarshe babban sakataren Majalisar Ɗinkin Duniya Antonio Guterres jiya Alhamis yayi kira da a dauki matakin gaggawa na hana mummunan yanayin da jihar Rakhine dake arewacin Myanmar take ciki, inda yace inda fiye da rabin miliyan akasari musulmai ƴan kabilar Rohingya suke gudu zuwa makociyarta Bangladesh a watan da ya gabata. Guterres ya faɗa a wani zaman kwamitin sulhu da tsaro na Majalisar Ɗinkin Duniya, inda yake cewa al'amarin yana zama matsalar gaggawa ta ƴan gudun hijira fiye da kowace a faɗin duniya. Hukumar da ita tattauna akan matsalar sau uku a cikin sirri a watan da ya gabata, amma wannan shine karo na farko tun shekarar 2019 da kwamitin yayi magana akan Myanmar a bayyane. A halin da ake ciki kuma turere ne da aka yi akan wata gada jirgin ƙasa a babbar cibiyar kasuwancin India yayi sanadiyar mutuwar akalla mutane 22 yayin da wasu fiye da 32 suka ji raunuka a sanyin safiyar yau Juma'a.
Labaran duniya kuka saurara daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. To kamar yadda kuka ji da farko, gwamnatin jihar Kaduna ta bayyana cewa dalilin samun izinin kama matasan arewacin Najeriya da suka ba ƴan kabilar Ibo wa'adin su bar arewacin kasar shine domin kokarin tabbatar da doka, duk ko da cewa matasan sun janye wa'adin tun daga baya. Wakilin sashen Hausa na muryar Amurka Isa Lawal Ikara na da ƙarin bayani.
Gwamnatin jihar Kaduna ta ce dalilin samun izinin kama matasan arewacin Najeriya nan da suka bayo ƴan kabilar Ibo wa'adi shine kokarin ganin an tabbatar da doka, duk ko da yake kungiyoyin matasan arewacin Najeriya sun janye wancan wa'adi tun a baya. Da yake karin haske game da sanarwar da gwamnatin jihar Kaduna ta fitar akan maganar kamo matasan arewacin wannan kasa, mai magana da yawun gwamnatin jihar Kaduna Malam Samuel Aruwan ya ce ko ma menene dai dole doka ta yi aikin ta.
To ai ka san mu muna aiki ne da doka da kuma oda. Daga lokacin da mutum ya karye doka ko yawa doka a karan ya zama wajibi a nemo mutum kuma doka ko shari'a ta yi aikin ta.
Amma dai ba ku ganin tunda sun riga sun janye maganar wancan wa'adi da suka baiwa ƴan kabilar Iba kama wannan mai da hannun agogo bayani a ce kuma ana neman su a kama.
In irin wannan abin kuma ya faru ko bai ko fa ya za a yi. To yanzu kana nufin cewa sai mutum kawai yayi wani abu wanda zai tada wa mutane hankali daga bisani kuma sai ya juyo ya ce a ai ya janye ko wani abu. A'a, ai doka ake magana a kai ba wani abu bane na san zuciya, doka ne ake magana a kai da kuma rayukan mutane da kuma dukiyoyinsu. Ka san wahalar da gwamnatin jihar Kaduna da kuma jami'an tsaro suke ciki, ka san abubuwa wanda ake ta yi wanda har aka kai inda aka kai a yanzu.
Kuna ta maganar doka, wacce doka ce tsantsa su matasan suka saba wadda ta sa ake ta neman su?
Ka duba Penal Code na arewacin Najeriya ko kuma Penal Code wanda ake aiki da shi a jihar Kaduna. An saba wa sashi na 78, sashi na 77, sashi na 373, sashi na 66 da kuma sashi na 49. Ba wai maganan son zuciya bane, ba wai maganan siyasa bace, ba wai maganan addini bane ko kabilanci, ana maganan bin doka da oda ne.
To ko ina makomar kokarin da shugaban gwamnonin arewacin Najeriya kuma gwamnan jihar Borno yayi na ganin cewa waɗannan matasa sun janye wancan wa'adi da suka bayar kuma aka cimma nasara? Gwamna Kashim Shattiman jihar Borno ne kawai zai iya bada wannan amsa. Gashi kuwa mai magana da yawun shi Alhaji Isa Gusau ya ce da shi da gwamnan ba za su ce komai game da wannan magana ta kama matasan arewacin Najeriya ba. Sai dai kuma Alhaji Abdulaziz din da ke magana da yawun kungiyar arewacin Najeriya da ake so a kama ya ce yana da ta cewa.
Wato mu mun kalli abin ta bangare biyu ne. Na ɗaya dai idan kotu ta ba da wannan bench warrant takardar izinin a kama mutum, kotu ne za ta ba 'yan sanda su je su kama mutum. Ba za ana ba gwamna ne ya je ya yayata a rediyo ya ce an ba shi takarda ya ta kama mutum ba. To abin da ya sa ya yi wannan shi ne haifar da tunaninmu na biyu. Abin da suke so shi ne su kawo tashin hankali a arewa. Don abin da ake so kenan, abin da su IPOP ke so kenan, mu ya musu arewa shi kenan ƙasa ta lalace a hannun ɗan garinmu ɗan arewa.
Abdulaziz, magana ake ta cewa wannan ƙungiya ta ku ta tada hankalin al'umma game da wancan wa'adi, saboda haka ko da kun ce kun janye ya kamata ita doka ta yi aikinta.
Ai abin da suke yi yanzu shi ne mata da fitina. Tunda ai wancan maganar 1st October mutane sun mamanta da wanda ne kaga har an nuno gawawwakin ƴan uwanmu, amma mun iya ta mutane su yi hakuri su kai hakuri kuma maganar 1st October ai an manta da ita. Wannan maganar da ƴan Rufa'i da gangar kuma yayi shi yasa ya runtuma ya je gidan ya je kasuwa ya kwarmata. saboda mutane su tashi su yunkuri su ji haushi
ita gwamnatin jihar kuma cewa take taron da kuka a Kaduna kuka ambata wancan wa'adi na wancan lokaci shine kuka saba wa doka da shi
ai sai ya fadi laifin da aka yi shi gudun adin nan fa da aka yi wa baya kasar to wai abinda muke fadi ba maganan kotu ake maganan shari'a waye ne me mu ba ko wanda ne me mu tunda aka fara adin nan sai dai muke a radio ana wani hargowa kawai
shi dai tsohon wa'adin da kungiyoyin matasan arewacin Najeriya suka bayar na ficewar ƴan kabilar Ibo daga arewacin Najeriya domin komawa gida zai zo ne a ranar Litinin ta makon gobe duk ko dake cewa tuni su matasan sun riga sun ce sun janye wancan wa'adi da suka bayar a baya Isa Lawli Kara murar Amurka daga Kaduna a Najeriya
to madalla a gaida Isa Lawli yau rana ce da bamu da wani maudu'i da zamu tattauna akan shi amma zamu bude muku layukan waya domin ku kira ku bayyana mana ra'ayoyinku lambar da zaku kira ita ce 202-205-6555 sai a sa alamar tarawa wato plus sannan a sa daya kafin a jiro lambobin amma kafin nan bari mu shakata da wannan
yanzu kuma lokaci yayi da za a gyara zama a kira 202-205-6555 domin a bayyana ra'ayi 202-205-6555
madalla muna nan muna sauraron ku laikan babuɗe suke muna jira sai a kira kada a manta a sa alamar tarawa sannan a sa daya sannan a sa 202-205-6555 kuma a kira a bayyana ra'ayi to mun samu kira na farko daga Funtuwa wane ne daga Funtuwa
da danja mai barka da aiki da fatan an wani lahiya sunana Usman Manika ne Road Funtuwa
to aji Usman muna jinka
to ni dai a wannan rana da kuke bamu domin bayyana abubuwan da suka tsaya mana to ni dai yau kira ne zan yi ga shugabannin mu duba da mun yi shekara 57 da samun yancin kai ya kamata a sauya salon mulki ganin yanzu ko ina an ci gaba musamman ma muka duba inda inji
kana nan kana jin mu ina jin ka
muna fatan to bana gaskiya shugabannin mu su ma su maida hankali domin kawo abubuwa na ci gaba wanda za a dinga yi musamman ma kayan kere-kere da dukkanin waɗansu abubuwa na more rayuwar kasa da fatan za a tashi lafiya nagode sunana Usman Manika ne Roro Tunto a tashi lafiya
to mun gode yanzu kuma bari mu garza jihar Kaduna waye daga Kaduna
assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh malam Sarafili barka da yamma
Ibrahim Jarmai ne kata malam me sunan naka
Jarmai barka da aiki
to barka da ya sunan me magana
to alhamdulillah sunana Alhaji Musan Garo me radio da recorder kasuwar kawo Kaduna Najeriya
Musan Garo kenan to muna jin ka
to alhamdulillah ni yau ina so dan janyo hankali akan mutane al'umman Najeriya ne kaman ma mu ƴan jihar Kaduna ya kamata a gaskiya al'umma mu dage da addu'a domin irin wannan abubuwan da muke ji yana faruwa kamar na sa tan mutane tunda ba har ya kai ga asatu commissioner mataimakin commissioner ɗan sanda na jihar Kaduna ai kaga abin ya riga yayi nisa dan haka gaskiya al'amari ya kamata waɗannan mutane idan aka kama su a riƙa tabbatarwa ana zartar da hukunci mai ƙarfi domin ya wuce kan talaka ya wuce kan mai kuɗi ya kai kan hukumar ma da suke tsaro ya kai kansu to kaga wannan abin ba ƙaramin tashin hankali bane dan haka muna kira Allah subhanahu wataala ya tsare mu ya kare mu kuma ya kiyaye mu ya ƙara Baba Buhari lafiya kuma muna fatan Baba Buhari zai duba talaka da suka zaɓe shi da fatan za a tashi lafiya Alhaji Musa Garo nagode
to madalla bari mu gani za Maiduguri walaikum magana daga Maiduguri
da Idris nan waziri ne yake magana
to malam Idris muna jin naka muna sauraron ka
barkan ku da yamma
to barka dai
ina so in yi magana ne game da korafi da mutanen Najeriya suke game da situation da muke samu kanmu a ciki to ina so su gane cewa fa shekarun da aka yi a baya ana fata Najeriya zai wahala a ce a cikin shekarun kankanin kwanaki wai mutane suna korafi gwamnati ba tai kaza ba tai kaza ba to gane fa gyara ne ake ba wai barna ake ba sharri da kutun gula da PDP suka yi a ƙasa ba karamin sharri bane ko ba karamin tashin hankali bane wannan tafiyar da ake yi in ɗan Najeriya muna so mu zauna lafiya illa yaka ce mai da addu'a Allah ya ba shugaban ƙasa nasara tafiyar da ƙasar nan bisa ga adalci kuma wannan abin da mutum
to madalla mun gode bari mu garzaya jihar Taraba wace magana daga Taraba
Alhaji Zahiru Sule daga Tafu.
To muna sauraron ka.
Mu matsala da muke da shi a jihar Taraba nan hukuma ne sun dame mu hanya da yawa.
To
kuma da shugaban ƴan sanda ya ce su bar daga sungaye gaba daya musu daga ba. Wallahi suna karɓar dogoro in ka ji a ce kai sace. Mai magana Alhaji Shabu Sulemaji na shirya miliyan taku.
To shi kenan ta Allah sa hukumar da aka yi magana domin su sun ji. Sau mu garza jihar Kebbi. Wa ke magana daga Kebbi?
Wa alaikum salam. Bilyamin Umaru ke ɗin.
To Bilyamin muna sauraron ka.
Wallahi dangantaka kama shugaban arewacin Najeriya na matasa ba ai ma ƴan Najeriya annishi ba. Da abin da ya saka ka ga irin takurawa da kafa kai mana Allah ya kai yawa. Ku zo gurin tukuru ba ku gani irin takurawa da aka yi mana.
Wace irin takurawa kai muku?
Wala.
Ba na jin ka sosai kadan daga murya ba ce. To madalla bari mu garzaya jihar Yobe. Wa ke magana daga Yobe? Na Yobe kana ji na?
Ina jin ka.
To ya sunan malamin?
Mai su Muhammad Usman.
To, muna sauraron ka.
To, ni dai kamar yadda kullum nake magana cewa ba neman ku sama da su 300 ban same ku ba su yau.
To, gashi Allah ya ka same mu yau.
To, abin da nake so dai ina son ƴan Najeriya su zamanto cewa masu yi wa shugaban su addu'a. A game da halin da wasu mutane suka sauko su karɓa a gaba don neman taɓarɓarewarta. Da Allah kuma ya mayar musu da aniyarsu a kan su ko su waye su kuma su ba Buhari Allah ya ƙara masa lafiya.
To madalla mun gode sai kuma mu ƙetara zuwa jihar Neja. Waye daga Neja?
Habibi Malam Malam daga babban Tinga Kafa Local Government Neja State.
To muna sauraron ka Malam Malam.
A gaskiya ina ba ƴan Najeriya shawara. A wannan lokaci da muke ciki ba abin da ya kamata mu yi illa mu yi wa Najeriya addu'a don neman ci gaba da zama lafiya. Kuma muna yi wa shugabanmu Muhammadu Buhari addu'ar Allah ya ƙara mishi lafiya.
To madalla bari mu garzaya jihar Bauchi. Daga Bauchi wa ke magana daga jihar Bauchi?
Assalamu alaikum.
Wa alaikum salam.
Ina magana da Sama'il Fawa kacin mata karamar hukumar da ke jihar Bauchi.
To muna sauraron ka Mas Sama'ila.
To a ranar yau dai muna murna ne da kuma alhamdulillah mun shukuru Allah lafiya. Kuma alhamdulillah muna ƙara godiya wa Allah mu shugaba Muhammadu Buhari ba shi lafiya ya kuma ƙara taimakon sa akan shugabancin da alƙawuran da ya ɗauka.
ina ƙara godiya ma Allah shugaban Muhammadu Buhari ya duba alƙawarin da ya dauka ma 'yan Najeriya akan noma.
To madan labarin mu garza jihar Edo, waye ke magana daga Edo?
Garbi Salawai ne daga Edo State, Katsina.
To muna jin ka.
Ina magana kan wani irin wannan maganganun da mai girma gwamnan jihar Kaduna yake Malam Nasiru El-Rufai. Wato su ba su ganin irin cin kashi da cunkuska da ake wajen kashe ɗan'uwanmu da sauransu, aka zo kuma aka ba mu haƙuri muka zo muka haƙura, sannan kuma su waɗannan mutanen a zo a ce yanzu za a kama su, yanzu an yi mana adalci kenan. To ya sani fa irin wannan maganganu su suke kawo tashin hankali da sauransu, domin wallahi su dai muke ɗaukar da rayukanmu wajen kare waɗannan mutanen don ba su duk.
To madalla mun gode. Saura daga Kogi, wace magana daga Kogi?
Kuna magana da mai anguwa Rajiyo Daudawa.
To madalla muna sauraron ka.
Ranka dai muna mi ka kukan mu ga irin wa'annan abubuwan da ke faruwa akan gwamnati. Da Allah, saboda wa'annan abubuwan dukkan al'amarin a rika kallon abin da ke faruwa a arewacin Najeriya da kudancin Najeriya, dukkan muna fata a zanna lafiya ne ko ina.
Madalla. To Allah ya sa wannan kai aka wannan kira domin su sun ji. Bari mu ketala jihar Jigawa. Mai magana daga Jigawa.
To assalamu alaikum gidan Radio America.
Mai
magana Rabi'u Musa Zaburan shi daga nan Zaburan ta karamar hukumar Taugama a jihar Jigawa ta Najeriya.
To marabu.
A yau ina so in bayyana ra'ayina wato a bisa 'yan yankin nan na kudu da fafutukar Niger Delta. To ni kira na ga wa'annan bayan Allah, don Allah don Annabi su ajiye makamansu, domin dukkanin ɗan Najeriya ɗaya ne, kuma ɗan kudu suna zuwa arewa. Za ka ga mutumin kudu ya zo har cikin ƙauye, ya zo ya zauna lafiya, sun zauna da shi lafiya. To don haka su ma don Allah mutanenmu na kudu su kyale mana su, su zauna lafiya. Kowa yana da intin da zai zauna a ko'ina in dai ɗan Najeriya ne, tare da fatan za su ajiye makamansu, kuma muna addu'ar Allah ya zauna da ƙasarmu lafiya. Mun gode gidan Radio America daga Rabi'u Musa Zaburan shi daga nan Zaburan ta karamar hukumar Taugama a jihar Jigawa ta Najeriya.
To madalla, a nan kuma za mu dakatar da ɗaukar wayoyin namu sai idan Allah ya kai mu, sannan za mu sake dawo muku da wani sabon shirin. To har yanzu ana tare ne da sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Yanzu agogonmu kuma na cewa ƙarfe 4 da minti 54. To yanzu kuma sai a shirya domin a saurari shirinmu na gaba.
Wasanni a takaice. Malamin ƙwallon ƙafan ƙasar Jamhuriyar Kamaru Ugo Bros ya fitar da jerin sunayen wanda za su takale da a yayin da ƙasa take neman gamsawa da ƙasar Algeria kan tankaɗen dariyar da ake yi na ƙasashen da za su je gasar cin kofin ƙwallon ƙafa za a gudanar na duniya a ƙasar Rasha a shekarar 2018 mai zuwa. Ko da yake ƙasar Jamhuriyar Kamaru ba za ta samu halartar gasar ba, sai kuma gasar kakan wannan shekara na ƙasar Jamhuriyar Kamaru a shekarar 2017 an da yanzu haka kula-kula din kasar sun kwashe makonni 33 suna fafatawa a tsakanin su. Club din Eden ita ce ta farko da maki 63, sai kuma club din Cotton ta garin Garwa ita take da matsayi na biyu da maki 55, kana ta uku kuma ita ce club din Apejes da maki 50. Waɗanda suke jallahi kuma club din Racing ita ce ta 16 da maki 36, sai kuma ta 17 ita ce club din Lyon Blessé da maki 28. Club din Kanon ta birnin Yawunde ita ce ta 18 da maki 26. Maman Awal Garba, muryar Amurka daga kasar Kamaru. Yanzu kuma sai sharhin muryar Amurka wanda zai bayyana muku ra'ayin gwamnatin Amurka. A ƙarƙashin jagorancin shugaba Trump, Amurka ta yi tsayin daka wurin ƙare haƙoƙin bal'adama,
saboda ta himmantu akan batun zaman lafiya kamar yadda mataimakin shugaban kasar Mike Pence ya fada wa kwamitin sulhun majalisar dinkin duniya a kwana-kwanan nan kalaman na Pence ya taba batun kiraye-kiraye na sauye-sauye a hukumar kare haƙƙin bil'adama ta majalisar dinkin duniya ko kuma UNHRC yace majalisar dinkin duniya tana gudanar da ayyukan ta ne bisa dokokinta da suka hada da karfafa haɗin kai tsakanin ƙasa da ƙasa wurin inganta ba da ƙwarin gwiwa akan mutunta haƙoƙin bil'adama da kuma ba kowa ƴancin sa.
As we look at the membership of the council today, we see nations that betray these timeless principles upon which this institution.
Kamar yanda muke kallon wakilan majalisar a yau, muna ganin wasu ƙasashe wakilai a cikinta waɗanda suke cin amanar waɗannan manufofi da akan su aka kafa wannan majalisa ta ɗinkin duniya.
Today, the United Nations Human Rights Council actually attracts and welcomes many of the workers.
A yau hukumar kare haƙƙin bil'adama ta majalisar ɗinkin duniya tana karɓa kuma tana marhabi lale da waɗanda suka yi ƙaurin suna wajen ƙeta ƴancin bil'adama. Mataimakin shugaban ƙasa ya lura cewa Cuba tana cikin wannan majalisa duk da tarihinta na daniya, wata ƙasa kuma Venezuela wacce ita kuma take gurgunta tsarin demokaradiyya kana tana daure ƴan siyasa da suke adawa da ita. Pence ya kuma yi kira ga hukumar kare haƙƙin bil'adama ta majalisar ɗinkin duniya ta sauya ajendanta akan Isra'ila, ya ƙara da cewa ita ce ƙasa ɗaya tilo da majalisar take da ajenda akan ta. Bugu da ƙari akan kiransa ga yin garambawul a hukumar kare haƙƙin bil'adaman, Pence ya buƙaci kwamitin sulhun majalisar ɗinkin duniya da ƙasashen duniya baki ɗaya su yi aiki kan take haƙoƙin bil'adama ba da faɗar baki kaɗai ba, tare da jajircewa da nuna bajinta. Ya kira ta musamman ga rundunar tsaro ta Bama da ta daina cin zarafin musulmin ƙabilar Rohingya, mataki da ya tilasta wa dubun-dubatarsu arcewa daga gidajensu. Ya kira ga kwamitin sulhun majalisar ɗinkin duniya da ya ɗauki ƙwararren matakai na kawo ƙarshen wannan zub da jini. Ta sauya ƙoƙarinmu da garan bawul ga wannan babbar majalisa da sabunta ƙwarin gwiwa da ƙarfin zuciyan faɗar gaskiya, ko da a yaushe ko kuma a ina ake take haƙƙin bil'adama ko barazana ga zaman lafiyar duniya, in ji mataimakin shugaban ƙasa Mike Pence. Ya ce za mu ƙirƙiro kamar yadda shugaban ƙasa ya faɗa, za mu inganta makomar zaman lafiya a duniya. Sharhin muryar Amurka kenan wanda ya bayyana muku ra'ayin gwamnatin Amurka.
Tuma dalla wanda kuma ya kawo mu ga labaru a wannan karan a takaice.
To jami'an gwamnati sun ce kimanin mutane 30 ne su aka kashe a yau Juma'a yayin da mayakan Al-Shabab suka yi wa barikin soji tarar mikiya. Tsagerin Al-Shabab sun kai harin kan wani barikin soji da ke garin Barire kilomita 47 kudu maso yammacin Mogadishu da motoci biyu na 'yan kunar bakin wake waɗanda mayakan su suka mara baya da manyan bindigogi da gurneti da kuma rokoki da ƙananan makamai. A can ɗaya ɓangaren kuma a Afghanistan, a jami'ai sun ce ɗan kunar bakin wake ya kai hari a masallacin 'yan shi'a a babban birnin ƙasar wanda ya kashe akalla mutane 6 da kuma raunata wasu. Kamaru ta girki dubban dakarunta a yankunan arewa maso yamma da kudu maso yammacin ƙasar, sassan ƙasar masu magana da harshen turancin sarauniya, domin dakatar da shirye-shiryen da 'yan awari ke yi na ƙaddamar da 'yancin kai a ranar 1 ga watan Oktoba, wato ranar Lahadin nan mai zuwa. Kafin wannan ranar, matasa sun yi watsi da kiran 'yan siyasa da kuma shugabannin al'umma inda suka na zaman lafiya. Matasan sun kai hare-hare kan gine-gine gwamnati da kuma sojoji da kuma kada tutar da suka ce ta sabuwar ƙasar su ce.
Da takaitattun labarin mu kawo ƙarshen shirin namu na yau, sai kuma gobe in Allah ya kai mu za ku ji wasu daga cikin abokan aikin mu dauke da wani sabon shirin. Yanzu a madadin Nazar Ahmed Hausawa da ya taya ni gabatar da shirin, da kuma Miss Julie da ta hada shirin da kuma ba da umarni, da injiniya mai nawa Mr. Thomas, ni Ibrahim Jarmai ke cewa mu kwana lafiya. Assalamu alaikum.